الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da wannan yammaci na ranar Juma'a nawa ga wata da 7 ko da 8 27 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, wanda kuma ya daidai da 4 ga watan 4 miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako cikin tafsirin alqur'ani mai tsarki a inda muke tafsir suratul hadid. A yau kuma za mu tashi daga kan aya ta 16. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
Allah madaukakin sarki yace alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu, ashe lokaci bai yi ba ga wadanda suka yi imani, an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, zukatansu su nutsu da ambatan Allah. Wa ma nazala min alhaqqi, da abinda ya sauka na daga gaskiya. Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu, kada su zama tamkar waɗannan da aka ba su littafi a gabaninsu. Fatsala alaihimul amadu, tazara ta lokaci ta yi tsawo tsakaninsu da annabawansu. Faqasat qulubuhum, zukatansu suka ƙiƙashe. Wa kafirun minhum fasiqun, da yawaicinsu fasikai ne. Bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan ciyarwa fi sabilillahi, ya yi magana a kan munafukai da yadda za su samu kansu a farfajiyar ranar ƙiyama, da yadda Allah maɗaukakin sarki zai bice haskensu ko ya hana su haske ma gaba ɗaya, a lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai haskaka wa muminai gabansu domin hawa ko haye siradi. Bayan Allah ya gama dukkan wannan magana, sai kuma Ubangiji ya karkato akala ta bayani domin a ƙara wato caccaka a kan jigon sura ɗin. Surar tana magana a kan ƙarfafa imanin muminai da ƙara tabbatar da su da ƙara kiransu na su jajirce a kan wannan tafarki na gaskiya. Kada wani abu ya tsorata su ko ya girgiza su. Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙara jawo hankalinsu a kan zo su ba da imani, imani na gaskiya, imanin da yake zai samo tushen daga zukatansu, sannan kuma ya yi naso a kan gabansu. Allah ce alam ya'ni lil ladzina amanu, ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani, an takhsha'a qulubuhum, zukatansu su nutsu su samu khushu'i, li dhikrillahi, ga ambatan Allah. Abdullahi dan Mas'ud, kamar yadda yazo a cikin sahih Muslim, kuma kamar yadda muka faɗa a farkon wannan sura, yana cewa ma kana baina islamina wa baina an atabana Allah subhanahu wa ta'ala بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين وتباع وتتزرع دكي سكان شغرم مسلنشي تسوكر ونن آية ألا مدوك كنسركي ينا جنك نمو ينا ذل جمو فاتي شكرا هدو كتل وتونن سورة kamar yadda muka faɗa mafiya yawancin ayoyinta in banda ƴan kaɗan daga ciki ba su fi aya biyu zuwa uku ba sun sauka ne ainihin a Makka. Sauraka tana daga cikin farko-farkon sura da ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce take ainihin dasa aqidar imani na gaskiya a zukatan sahabbansa. Allah madaukakin sarki ya ce alam ya'ni lilladhina amanu lokaci bai yi ba ga muminai zukatansu su nutsu su samu khushu'i ga ambatan Allah su yi laushi da ambatan Allah su tausasa lokacin da ake musu wa'azi lokacin da suke sauraron alqur'ani su tsaya su yi masa sauraro na ta nutsu su fahimci abin da yake faɗa su miƙa wuya ga karantarwarsa su miƙa wuya ga hukuncensa. Wato Allah madaukakin sarki yana jaddada musu cewa sauraron alqur'ani da ambatan Allah shine zai tausasa zuciyarsu, shine zai sanya zuciyarsu ta yi laushi su zamana suna da alaka da Ubangiji a koda yaushe. Lokaci bai yi ba da wannan alqur'ani da kuma ambatan Allah, lokaci bai yi ba da za su ainihin tausasa zukatansu. Wannan aya kamar yadda ya zo a cikin المصنف نا ابن ابي شيبه نافع مولى عبد الله دان عمر يانا cewa duk sanda Abdullahi dan Umar yaji ana wannan ana karanta wannan aya to yakan fashe da kuka hatta yaglibahul buka ma yamru aw ma yaqra Abdullahi ibn Umar hadhihi alaya illa wa qad qalabahul buka. Duk sanda zai karanta wannan aya sai ainihin kuka ya rufe shi ya ci karfinsa, saboda yana ganin kamar Ubangiji yana nuna cewa zukatan waɗanda ba sa ambatan Allah ba sa tuna Allah zukata ne da suka bushe. Lokaci yayi da zukatan nan za su juku su yi laushi su miƙa wuya su saduda su sallama su yi saranda ga Ubangiji. Ya zo a cikin Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym kuma sayar ala bin nubala na zahabi a tarjamar al-Fudail ibn Iyad, daya daga cikin mashahuran bayan Allah masu bautar Allah a zamanin su. Fudail ibn Iyad da ya kasance dan fashi ne riƙaƙe, yana tsara hanya tsakanin wani gari da ake kira Abiward da Sarakhs, garuruwa ne daga cikin garuruwan da suke yankin Farisa ko yankin Iran a yanzu da yankin Afghanistan, a nan waɗannan garuruwa suke. To Fudail ibn Iyad kafin ya zama mashahurin mai bautawa Allah riƙaƙƙen ɗan fashi ne, a nan yake fashinsa. Sun ce a dalilin da ya sa ya tuba ya so wata kuyanga soyayya ta ƙarshe, soyayya ta mutuwa. Wata rana ya je yana ƙoƙarin yadda zai haura katanga ya dira gidansu saboda ya haɗu da masoyiyarsa, sai ya ji kawai wani yana takara yana karanta wannan aya alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Yana jin wannan aya ana karanta ta sai zuciyarsa ta kari, yace bala ya rab qad an ya Ubangiji haka ne lokaci yayi. Wato ya rayu a cikin barna da tabargaza, gashi kuma ya zo yau gashi yana jin karatu yana karanta masa fadar Allah, lokaci bai yi ba da zuciya za ta yi laushi. To shine cikin dare ya dawo ya shiga wani kango inda yake fakewa, yana shiga kangon, ashe bayan kangon akwai wasu matafiya su ma sun yi rurrubi a gurin. Wasu daga cikinsu suka ce ai sai mu tashi mu kama hanya cikin daren nan mu tafi, sai wasu suka ce a mu bari har safiya ta yi, ido na ganin ido, in ba haka ba Fudailu yana nan akan hanya zai mana fashi. Daga nan sai ya ƙara tunani ya ce ana as'a billahi bil ma'asi wa qaumun min al muslimina huna yakhafunani, ashe haka nake cikin dare in cika dare da saban Allah mutane musulmi anan suna jin tsoro na. Sai ya ce wa ma ara illa anna Allah saqani ilaihim illa li arkadin, ina ganin Ubangiji bai kawo ni wannan guri ba ya ji yadda ni irin maganganun da musulmin nan suke faɗa na fargaba da tsoro dangane da ni Allah yayi mun haka ne dan in tsawatu in koma taitayina yace Allahumma inni qattubtu ilayka ya ubangiji na tuba waja'altu tawbati mujawarata albayt alharam na sanya tuba na shine inje in yi makotaka da dakin Ka'aba daki bai alfarma saboda haka ya tare a gindin Ka'aba ba inda yake zuwa sai ibada sai sallah sai azumi sai zikiri sai karatun alqur'ani har ya shahara da ibada a zamanin sa idan ana fadar masu ibada to shine a farkon list Fudail ibn Iyad da dadan malami ne da dadan mai ibada ne lokaci ɗaya suka yi da su Imam Malik lokaci ɗaya suka yi da Imam Malik ibn Anas rahimahullah wato a karni na biyu wanda Abdullahi dan Mubarak Abdullahi ibn al-Mubarak al-Khurasani fitaccen malamin nan jagora a ilimi jagora a jihadi jagora a kasuwanci jagora a ciyar da dukiyar sa fi sabilillah yana cewa ba dan mutane uku ba ba dan mutane uku ba ni bazan nemi kudi ba har in zama kasaitaccen mai kudi ce mutane uku su suke sa ni neman kudi dan in taimaka musu ce mutun na farko shine Imam Malik ibn Anas a Madina mutun na biyu shine Al-Layth ibn Sa'd a Masar sannan na uku su shine Fudail ibn Iyad wanda yake yana mabotaka da dakin Allah yana bauta masa dan waɗannan mutane guda uku Abdullahi dan Mubarak ya kebe wata uku daga cikin watannin shekararsa yana fatauci yana tsuruwar kudi dan ya basu ya saman musu abinda zai rike su har tsawon shekara guda to zikirin Allah ba kankanin abu bane babban abu ne kowace gaba ta jikin dan adam tana da bautar da Allah madaukakin sarki ya dora mata amma bauta mai lokaci akwai lokacin da za ta yi wannan bautar idan sallah ne akwai lokacin da mutum aka dora masa aka farlanta masa yin sallah idan azumi ne akwai lokacin da aka farlanta masa wannan idan hajji ne akwai lokacin da aka farlanta masa hajjin kowace gaba tana bauta wa Allah a wani lokaci da aka iyakance mata amma wadhikru ubudiyatul qalbi wal lisani wa hiya ghairu muaqqata amma zikirin Allah ambatan Allah tuna Allah bauta ne ga Allah wanda ba shi da lokaci bauta ne da Allah madaukakin sarki ya dora wa zuciya ya dora wa harshe sannan kuma bai sa musu lokaci ba allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim da suke ainihin ambatan Allah suke tuna shi sawa'un a tsaye suke ko a zaune suke ko a kishingida suke ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadhkurullah ala kulli ahyani ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ainihin ambatan Allah yana tuna shi a kowane lokaci a cikin kowane yanayi ambatan Allah alaka ce tsakanin masoyi da masoyinsa alaka ce wacce tsanani da wahalhalu ba sa katse ta ba sa kawo ƙarshenta kusan ma wani lokaci masoyi ya fitina masoyinsa lokacin da yake cikin wahala lokacin da yake cikin rintsi shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan idan kuka hadu da ainihin kafirai abokan gaba fasbutu to ku jajirci ku kafe ku tsaya tsayin daka ku yaƙe su wadhkurullaha katiran a irin wannan yanayi wanda ainihin takubba suke sara masu suke suka to ku ambaci Allah mai yawa a cikin irin wannan yanayi wato kada yanayin yaƙi da wahala da gumurzu ya sa ku manta Allah madaukakin sarki zikiri kofa ce da take bude tsakanin bawa da ubangijinsa matukar bawan bai rufe wannan kofar ba kofa ce a bude tsakanin bawa da mahaliccinsa sai dai idan shi bawan ya rufe kofar da kansa Al-Hasan al-Basri yana cewa tafaqqadu al-halawata fi thalathati ashiya ku nemi jin dadi cikin abubuwa guda uku ku nemi jin dadi cikin sallah وجعل قرة عيني في الصلاة هكا النبي صلى الله عليه وسلم يجي أن سن يجن دادينا موري واتا أتكين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة إذا الأمر يترني كي مسا أبو بوا سكزو مسا قدن قدن سي أينهن دابرا زواغ صلى صلى دنن وانا أبو جيد ذات سنيا وزوتيان سوا haka nan abu na biyu Hassan al-Basri yake cewa wa fi dhikri an sanya jin dadin bawa har ila yau a cikin ambaton Allah da tuna shi haka nan an sanya masa jin dadi da kwanciyar hankali a cikin karatun al-Qur'ani yace fa in wajadtum wa illa fa'lamu anna al-baba mughlaq idan kun samu jin dadi cikin waɗannan abubuwa guda uku to alhamdulillah idan kuma kuka nemi jin dadi kuka rasa to ku tabbata kofar an rufe mu arrife muku kofar abadan nufusut talibina ila riyadikum tahinnu wa kadhal qulubu bi dhikrikum ba'da al makhafati tatma'innu hannat bi dhikrikum wa man yahwa al habiba fala yahin wa tuko yaushi masu neman saduwa da ubangijin su to zukatansu suna ainihin yunkuri da sha'awa da bege zuwa ga ubangijinsu zukata suna nutsuwa ne ta hanyar ambaton ubangiji ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa Allah madaukakin sarki ya kirawo annabinsa wanda yayi magana da shi sauti da sauti shine annabi Musa alaihi salam yace izhab anta wa aquka bi ayati wala taniya fi zikri kai da dan uwanka ku tafi da ayoyin nan nawa da hujjojin nan da na ba ku kada kuma ku kasa ku nuna gajiyawar ku wajen tunani haka nan annabi Musa alaihi salam shi da kansa yana cewa kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira ya ubangiji dan mu yi maka tasbihi mai yawa mu ambace ka ambato mai yawa domin kai ka kasance kunta bina basira kai mai gani ne da duk abin da muke aikatawa saboda haka mumini na kwarai babu abin da yake shagaltar da shi daga ambaton Allah duniya ba za su shiga gabansa ba ba za ta zama masa shamaki ba tsakaninsa da ambaton ubangijinsa kasuwanci aikin gwamnati neman ilimi ko menene dan adam yake ciki wannan abun kada ya shagaltar da shi daga tuna ubangijinsa Allah yana cewa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun idan aka gama sallah to ku watsu a cikin kasa ku yaryadu cikin kasa ku nemi falalar ubangiji ku nemi arzikin ubangiji sannan ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ko la'allaku a samu babban rabo ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Mu'adh ibn Jabal Allah ya kara masa yarda yake cewa na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama nace da shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla cikin ayyuka kakaf wani aiki ne mafi soyuwa zuwa ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya amsa masa da cewa anta muta wa lisanuka rabban min dhikrillahi azza wa jalla an tamuta wa lisanuka radbun min dhikrillahi azza wa jalla kamutu mutuwa tazo ta same ka harshen ka yana danye shatab da ambaton Allah to ka zamana a kowane lokaci cikin ambaton Allah kake har mutuwa tazo ta dauke ka wannan shi yafi komai soyuwa a gurin Allah madaukakin sarki dan kuwa zikiri kala biyu ne kalmar zikiri tana kunsar abubuwa guda biyu akwai zikru asma'ir rabbi akwai zikru amrihi wa nahi akwai ambaton sunayen ubangiji tintintini cikin sunayen ubangiji da sifofinsa da yabansa da abinda duk ya cancanci a yabi ubangiji da shi da kuma tsarkake shi daga dukkan abinda ya wajaba a tsarkake shi daga gare shi ko dai mutum yayi wannan sana'i yabo da kirari din da harshen sa yace subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, ko yace subhanallahi wa bihamdihi, ko yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, da makamantan wadannan. Wannan shi ake kira dhikru asma'illah, dhikru asma'ir rabbi wa sifatihi, ko kuma al-khabaru 'anir rabbi, idan ga labada labarin girman ubangiji ta hanyar bada labarin cikakkun sifofinsa, sifofi na kamala, sifofin da ba su da tawaya. Yace Allah shine yake jin sautin bayinsa, Allah shine yake ga fatitashin bayinsa, babu wani abu da yake koyuwa na ayyukan bayinsa gare shi, shine yafi tausayin bayinsa sama da yadda iyayensu suke tausayin su. Wannan duk yana cikin zikru asma'ir rabb, tun ya zama waɗannan abubuwa suna tattare da shi. Ta harshensa yana yaban Ubangiji, yana kuzuzuta shi, yana kiran shi da sifofi na kamala, hakanan kuma yana bada labari da irin matsayin Ubangiji da girmansa da ƙasaitarsa, ta hanyar bada labari da irin abinda sifofinsa suka kunsa na kamala. Sannan zikiri na biyu shi ne zikiru amrihi wa nahihi. Zikiru amrihi wa nahihi shi ma iri biyu ne, akwai ainihin bada labari ka faɗa kowa ya ji, Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da kaza, Allah maɗaukakin sarki ya hana kaza, Allah maɗaukakin sarki yana son kaza, Allah baya son kaza. Wannan ma zikiri ne, wannan zikiri ne ta hanyar bada labarin umarnin Ubangiji ko haninsa. Sannan kuma sai zikiruhu inda amrihi wa nahihi, zikiruhu inda amrihi wa nahihi, lokacin da aka ce maka ga abinda Allah ya ce, ga abinda ya yi umarni da shi, ko ga abinda ya hana, to a lokacin ka tuna girmansa, ka tuna ɗaukakarsa, ka tuna girman ukubarsa, ka yi gaggawa wajen aikata wannan umarnin, sannan ka yi gaggawa wajen tsere ma wannan abinda ya hana din. Wannan ma yana cikin zikiri. Da dama daga cikin mutane idan aka ce zikiri, so abinda suka fahimta kawai zikirul lisani shi kadai shi ake kira zikiri, a'a, har kullun zuciyarka ta dinga hararo girman Ubangiji, wannan zikiri ne. Har kullun ka ji cewa kana bincike ka san umarnin Allah, ka san abinda ya yi umarni da shi, ka san abinda ya hana domin ka guje shi, wannan ma zikiri ne. Haka nan duk sanda ka ji an ce ga abu Allah ya yi umarni da shi, ko ga abu manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi daga Allah, ko ga wani abu da Allah ya hana, ko manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana, to ka yi gaggawa wajen aikata umarni, ka yi gaggawa wajen ƙauracewa abin da aka hana. Wannan ma zikiri ake kiransa. Karatun Alƙur'ani zikiri ne, kuma zikiri ta hanyar karanta Alƙur'ani shi ya fi kowane irin zikiri. Karanta Alƙur'ani shi ne zikirin da ya fi kowane zikiri. Suna cewa qira'atul qur'ani afdalu min adh-dhikri wa adh-dhikru afdalu min ad-du'a, karanta alqur'ani shine mafi fifiko sama da sauran zikiri da zaka yi. Sannan kuma zikiri da zaka yi ta hanyar kiran Ubangiji da siffofinsa na kamala, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, kiransa da waɗannan siffofi ya fi daga hannu kai addu'a. Wato matakai guda uku ne: karatun Qur'ani, zikiri da kalmomi na yabo da girmamawa ga Ubangiji, sannan kuma daga hannu ka roƙi Ubangiji. Wannan idan ka kalli kowanne a matsayinsa na shi karan kansa, amma akwai wani lokaci kamar yadda suke cewa qad ya'ridu lil mafdhul ma yaj'aluhu fadilan, akwai inda zikiri din zai zama shine mafi a'ala, mafi fifiko sama da karanta alqur'ani din, bal akwai inda ma zai zama zikirin shine wajibi, shine abinda ake buƙatar ka da shi a wannan mahallin ba karanta qur'ani ba. Misali kamar lokacin da mutum yayi ruku'u ko yayi sujjada, a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana karanta alqur'ani a cikin ruku'u, ce amma ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'alihu bid-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Idan kun yi ruku'u, to a wannan ruku'u ku girmama Ubangiji. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. A wannan yanayi na ruku'u, zikiri ta hanyar faɗar waɗannan kalmomi afdalu min qira'atil qur'an. A wannan yanayin, saboda abinda annabi ya ce kenan, naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an qira'atil qur'an fi ruku', faqala fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-ram. Nabi ya hana karanta qur'ani yayin da kai ruku', sai ya ce kayi tasbihi a wannan lokacin, ka girmama ubangijinka. Kaga a wannan yanayin tasbihin wannan da zaka yi afdalu min qira'atil qur'an, domin karanta alqur'anin a wannan yanayin manhiyun anhu, imma nahyu tahrim wa imma nahyu karaha, ko dai hani na haramci kamar yadda wasu malamai suka ce, ko kuma hani na karhanci. Saboda haka kai dai a wannan yanayin ba a yadda kai karatun qur'ani ba, zikirin ake so kai da waɗannan kalmomi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Haka nan a lokacin sujada addu'a aka nemi kai, haka nan lokacin da ka dago daga ruku'u, a wannan lokacin abinda aka ce ka ce sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, ko Allahumma rabbana wa lakal hamd. Abinda aka nema kai kenan, ba za ka dago daga ruku'u ba, maimakon ka faɗi wannan kalma sai ka ce qul huwallahu ahad, ba a baka wannan dama ba. Duk da cewa qul huwallahu ahad alqur'ani, duk da cewa ta'dilu thulutsal qur'an, tana daidai da 1 bisa 3 na alqur'ani, to amma ba wannan aka ce kai ba a wannan yanayin. Abinda aka ce ka ce shine sami'a Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, kaga anan zikirin shine afdalu min qira'atil qur'an. Haka nan in ka zauna zaman tahiyya, a wannan yanayin tahiyyar ake so kai ba karatun qur'ani ba, duk da cewa karatun qur'ani afdalu min kulli kalamin waqa'a fil kawn, duk wata magana da za a furta ta, duk wata magana da aka yi ta a nan duniya, to zikiri karatun alqur'ani shine sama da ita. To amma a wannan yanayin da kake zauna tahiyya aka nemi kai, attahiyatu lillah azzakiyatu lillah zuwa karshe, idan da za ka yi wani abu na karanta qur'ani a gurin ba tahiyya ba, to akwai tantama akan ingancin sallar ka, duk da cewa ka zo da afdalul kalam. Kaga anan al-mafdulu ya zama al-fadilu, wanda aka fi anan kuma shine mafifici. Haka nan in kayi sallama, akwai abin da aka shar'anta ka fada bayan sallama, wannan abin da aka shar'anta maka na zikiri bayan ka fita daga sallah, afdalu na ka ɗauko qur'ani kawai kai ta karatu. A wannan lokaci an shar'anta maka wani zikiri ne na musamman, to shi ake buƙatar ka yi, shi ne abin da ake nema a wajenka. Idan kai karatun alqur'ani ka saba abin da aka nema ka yi, duk da cewa fadlul qur'ani ala kalami ala kulli kalamin ka fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala khalqihi, wato fifikon maganar Allah akan kowace magana kamar fifikon Ubangiji ne bisa ga halittunsa. Lakin li kulli maqamin maqam, sai dai kowane makami, kowane mahalli akwai abin da aka nemi kai. Wannan ita ce shari'a din, wannan shi ne musulunci din, haka yake a tsare yake, ba haka ci abin nan, haka yake a ci barkatai ba, komai kawai ka ga dama kai. Shi yasa za ka kalli bid'a, za ka gabata da tsari, wato ita bid'a duk yadda ka ga dama kawai ka yi ta, dan ba wanda yake da hurumin ya yi maka magana. In ka ga dama kai taka da wannan siga, in ka ga dama gobe ka canza, in ka ga dama kowace irin yanayi, kowace irin siga ka ga dama, sai kai kayanka, ba wanda sai ce dan me kai kaza. Yanzu akwai wanda a maulidin nan shi sallah yake raka'a biyu, yana cewa salatu idil maulid, sallah idil maulidi, saboda raka'a biyu ake yi da karfe 8 da liman da mamu da komai, a karanta fatiha da sura a bayyane, a ce amin, a yi ruku, a yi sujada, a yi sallama. Wani ya haddawa hudu ba ko? To wani ya isa, shi da baya yi ya ce yana maulidi a kan mimbari da waƙe-waƙensa, ya ce mai wancan sallar don me yake yi? Bai da wannan, kai dan me kake naka kai ni da kai waye yace mi haka to kaga bambancin bid'a da musulunci kenan shi musulunci a tsari yake ka duba dai girman alqur'ani ka duba girman sa amma annabi yace in kai ruku'u kaka karanta qur'ani da a ce kiyasi ake yi ba kawai sai a yi ta karanta qur'ani a ko ina ba dan abu ne na hankali ce to tunda dai shine afdalu dhikrin waqa'a fil kaun shine kalamullah kawai ko ma me mu karanta alqur'ani annabi yace a ga tsarin yadda yake haka aka ce ayi saboda haka zaka yi to shine malamai suke cewa al azkarul muqayyada bi mahallin makhsusa afdalu min al qur'an min qira'ati al qur'an al mutlaqa wato zikiri wanda yake an masa kaidi an yi masa wani mahalli bigire nashi na musamman lokaci kaza aka ce ka faɗi kaza malamai suka ce a wannan lokacin a wannan yanayin karanta wannan zikirin ka yi shi a wannan lokacin afdalu min qira'ati al qur'an al qira'ati al mutlaqa daga karanta alqur'ani karatu wanda yake sakakke ita kuma alqira'atu almutlaqa afdalu min alazkar almutlaqa zikiri wanda zaka yi shi ba a wani mahalli da aka kebance ka da wani zikiri ba a haka kawai kana zaune sai ka zo ka abin nan kace baraka ambaci Allah kai zikiri to a wannan lokacin karanta qur'ani shi yafi kowanne lada shi yafi kowanne zikiri da zaka yi lada shi yasa malamai suka ce sai dai idan akwai wani dalili da zai sa zikirin ko addu'ar a wannan lokacin ta zama tafi muhimmanci gare ka san ba mutum yana cikin wani yanayi da yake buƙatar halarto zuciyarsa zuwa ga Allah sai ya mutum ne yayi laifuffuka a rayuwarsa yake so ya tuba zuwa ga Allah to a wannan yanayin ya zauna yana tuna girman Ubangiji da girman uqubar Ubangiji da tsananin kamu nashi ga duk wanda ya saba masa da ni'imomin da ya masa shi a matsayinsa na bawa mai rauni tunato waɗannan abubuwa a wannan lokaci za su sa zuciyarsa ta ƙara raunana ta karkata zuwa ga Ubangiji to a wannan yanayin ya tsaya ya yi wannan tintintinin shi ya fi masa komai Ibn al-Qayyim yake cewa a cikin littafinsa Al-Wabilus Sayyib ya kawo waɗannan batuttuka yake cewa wa hadha babun wasi wa hadha babun nafi yahtaju ila fiqhi nafsihi wa babun zikiri babi ne wanda yake mai fadin gaske kuma mai amfani yana buƙatar shi karan kansa mutum ya zama yana da fiqhunsa ya bambanci tsakanin falalar abu a karan kansa da kuma falalar da yakan same ta saboda wasu dalilai sai ya bawa kowane abu haƙƙinsa ya sanya kowane abu a mahallinsa yake cewa wata rana ya tambayi malaminsa bijimin malamin nan Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah Ibn Qayyim yace ya tambayi malaminsa Ibn Taymiyyah yace da shi an tambayi wani daga cikin malamai cewa me yafi amfani ga bawa yayi tasbihi ko ya istighfari wanne yafi masa amfani tasbihi ko istighfari subhanallah subhanallah ko astaghfirullah astaghfirullah wanne ne anfa'u lil abdi sai malamin nan ya kada baki yace idza kana thawbu naqiyan fal bukhuru wa ma'ul wardi anfa'u lahu wa idza kana danisan fas sabunu wal ma'ul harru anfa'u lahu an gane larabci kenan malan ya ce da shi da ya masa tambaya wai tasbihi da istighfari wanne ya fi amfani ga bawa malamin sai ya ce idan riga a tsafce ta take kalkal take babu datti tare da ita to a sa mata turare da ruwan wardi shi ya fi mata amfani idan kuma rigar ta yi daka-daka a ƙazance take tana ɗoyi me ya fi kamata da ita sabulu da ruwan zafi sai ibnu taymiya yace da ibnu al-qayyim yace kaifa wath-thiyabu la tazalu danisa to yaya kenan kullun rigar cikin datti take kullun dan adam cikin sako yake kaga istighfari anfa'u lil-abd idan kana jin kalkal kake baka dauke da datti to sai ka bar istighfari kai ta tasbihi idan kuma kana jin a'a akwai datti tare da kai to kana buƙatar sabulin istighfari shi yasa ibnu taymiya yace kaifa wath-thiyabu la tazalu danisa to yaya kenan taguwar fa a koda yaushe cikin datti take zikirin Allah abu ne da ake son a yi shi da khushu'i kankan da zuciya nutsuwa ba tare da harguwa ba da harmagaga da ife-ife da harbe-harbe da guna-guni wannan duk ba zikiri ba ne Allah ce wa yi wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun min al-ghafili ka ambaci ubangijinka fi nafsika a ranka tadarru'an kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana mai fargaba da tsoro wa duna al-jahri min al-qawli ba tare da kwakwazo ba bil ghuduwi wal asali da safa da yamma wala takum min al-ghafilin kada ka zamo daga cikin rabbanannu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin ku kira ubangijin ku kuna masu kaskantar da kai kuma a boye Allah baya san masu ta'adda a zikiri ko a addu'a duk wanda zai daga murya yana kwakwazo yana kiran Allah kiran da babu ladabi a cikin sa wannan dan ta'adda ne a cikin zikirin sa Allah kuma baya san dan ta'adda innahu la yuhibbul mu'tadin duk wanda zai kwakwazo cikin zikiri to dan ta'adda ne a zikiri Allah baya san shi ta'addanci yake ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yarda yace wata rana sun fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakin khaybara ce duk lokacin da suka zo wani tudu mutane sai su daga murya suna takabbara suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace irba'u ala anfusikum ku sanya yawa kawukan ku tausaya wa kawukan ku innakum la tad'una al-asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ce ku sauƙaƙa wa kawukan haka kuna daga murya kuna wahalar da kawunan ku ku fasani ba kurma ko bebe kuke kira ba ba wanda baya nan kuke kira ba kuna kiran wanda yake ji kuma kusa yake da ku yana tare da ku menene ya kai ku ga daga murya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su wannan daga murya da kabbara da suke Abu Musa al-Ash'ari yace ina bayan dabbar Annabi sallallahu alaihi wasallama abin hawan sa sai ya ji ni cikin kankantar da murya ina cewa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya Abdullah ibn Qais qultu labbayka ya rasul Allah قال الا ادلك على كلمه من كنز من كنوز الجنه قلت بلى يا رسول الله فداك ابي وامي قال لا حول ولا قوه الا بالله يا وي وي يجيني انا لا حول ولا قوه الا بالله يجي يا عبد الله بن قيس شيني ابو موسى الاشعري يجي سي نتي دشي لبيك يا رسول الله امسى ورك باين امسوا يا مايكين الله manzo yace da shi bana nuna mata wata kalma ta taska daga cikin taskokin aljanna ba yace na'am ina so ya manzon Allah fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya rasulullah manzo Allah ce to kace la haula wala quwwata illa billah ya dora shi akan wannan abinda yaje na fada wannan aya da wannan hadisi tana nuna zikirin Allah ana yin shi ne a nitse ba ana yin shi bane cikin ihu da kwakwazo da takurawa al'umma wannan ba zikiri bane ya saba wa koyarwar Allah ya saba koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu ga Abdurrahman ibn Sa'id al-Akhdari mai littafin al-Akhdari littafin lahallari fara da kowa zai gani yana da wata manzuma da ya kirawo ta sulamul usul a cikin ta yake cewa war raqsu was surahu wat tasfiqu bi dhikrillahi amru la yaliqu wa innama al matlubu fi al adhkari الذكر بالخشوع والوقار فقد رأينا فرقة إن ذكروا تبدعوا وربما قد كفروا وفعلوا في الذكر فعلا منكرا صعبا فجاهدهم جهادا أكبر خلوا من اسم الله حرف الهاء وألحدوا في أعظم الأسماء لقد أتوا والله شيئا إدا تخر منه الشامخات حدا والألف المحذوف قبل الهاء قد أسقطوه وهو ذو خفاء دوغور أبن منظومة وانا كتن دقا چكين بيتو چنس دي فتا كينا دان اتكين بيتو چين يا إذا فزاف مح يتي والرقص روا والصراخ دئيه والتسفيق دتافي أمدا دقنقن بذكر الله لوكا چند أكي أمبتا الله أمر الله يليكو يتي أبني دبيدا چيبا mai ahalari shi yake faɗa wannan rawa da daga murya ko tafi ana ambaton Allah yace abu ne wanda bai dace ba wa innamal maqlubu fil azkari yace abinda ake bukata lokacin zikiri azzikru bil khushu'i wal waqari a ambaci Allah cikin khushu'i cikin kankan da kai kamar yadda wannan aya ta faɗa alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah asamu khushu'i lokacin da ake ambaton Allah yace faqad ra'ayna firqatan mun ga wasu jama'a wata kungiya in zakaru idan suna yin zikirin su tabadda'u sai su zo da bid'o'i wa rubbama yace kai wani lokaci ma kad kafaru suna ma kafirta yace wa fa'alu fi dhikri fi'lan munkara ce sun yi suna munanan abubuwa a zikirin su sa'aban abu mai wahalar fahimta ce fajahidhum jihadan akbara ce kai jihadi kai gwagwarmaya wajen ganar da su gwagwarmaya babba yace khallu min ismillahi harfal ha'i har ma sukan cire harafin ha'un din daga sunan Allah wa alhadu fi a'zamil asma'i sun yi ilhadi fandarewa cikin mafi girman sunayen ubangiji Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ih sayuzawna ma kanu ya'malu to sun yi ilhadi a cikin sunayen ubangiji sunan da yafi kowane suna girma yace lalle wallahi sun zo da wani al'amari mai ban ta'ajibi wanda kusan manya-manyan duwatsu su rugurguje saboda abinda suka yi na barna yace haka nan al-alif al-mahzuf qabla al-ha alif al-wasl din da take a farkon suna Allahu to bai makon ma haka duk sun jefar da wannan sai dai la yace fa asqatuhu wa huwa dhu ikhfa'i yace to kaji yadda suka shiga barna gaba ita maganar yake cewa suna da awar hali suna da awar dariqa yace sun ma bar dariqa to dai ya fidda su daga komai ya fidda su daga shari'a ya fidda su daga abin nan da'irar hakika ya fidda su daga da'irar dariqa din ma manzuma sa tana nan abin nan Muhammad Habib ibnu ya ma ya aba ash-shankiti ya kawo da dama daga cikin manzumar a cikin littafin sa zadul muslim fi mattafaqa alayhi bukhari wa muslim idan aka duba musamman a karkashin sharhin hadisin wannan na Abu Musa al-Ash'ari irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala al-a'ma wala gha'iban wa innama tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum karkashin wannan hadisi ibnu ma ya aba ya kawo wasu daga cikin manzumar wannan bawan Allah Abdurrahman ibn Sa'id al-Akhdari mai littafin al-Akhdari manzuma tana nan a bige take sai dai ba a samun ta a nan kasar ban san me yasa ba saboda haka zikirin Allah abu ne da aka shar'anta shi akwai azkar na safe akwai azkar na yamma akwai zikiri na zaka ci abinci akwai wanda zaka sa kaya sababbi akwai lokacin da ka tuba kaya akwai lokacin da zaka kwanta akwai lokacin da ka tashi daga ainihin bacci sunna tana nan cike da wannan dan littafin na hisnul muslim in ka dauka da ya tattaro abubuwa da mutun yake fada da safe da yamma ko su kadai sun isa su baka kyakkyawan zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka rayu akan sa ba a fara zikiri ana nishi ba sai bayan tafiyar sahabbai sai bayan tafiyar tabi'ai imam shafi'i wata rana ya je Baghdad ya dawo yake cewa ya ga wasu jama'a yan bid'a a Baghdad sun kinkiro da wani zikiri suna kiran shi at-takbiru yace wannan bid'a ce ku guje ta su yadda suke zikirin a lokacin bulala ko wata tsumangiya yake rikewa a hannu ko wani kara ana dukan kasa da shi kura tana tashi ana zikirin ana dukan kasa kura tana tashi shi yasa yake kiran shi at-takbir yace wannan bid'a ce muhdatha duk wanda yake wannan to cikakken dan bid'a ne a zamanin sa a zamanin Imam Shafi'i aka fara samun wasu sun bayyana suka fara irin wannan shine abu yayi ta tafiya ana ta shigar ainihin da sababbin salo a cikin shi zikiri din har yazo irin yadda muke ganin shi a yanzu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kada su zama kamar waɗanda aka ba su a littafi min qablu gabanin su sune yahudu da nasara fa qala alaihimul amadu tazara da take tsakanin su da annabawan su tai tsawo bayan tafiyar annabawan su aka samu tazara ta lokaci suka fara manta wasu abubuwa na addinin Allah fa qasat qulubuhum sai zukatan su suka kekashi Allah yana hani ga mu'minai kada su kwaikwayi abinda ainihin yahudu suka yi waɗanda aka ba su littafin Allah wato yahudu da nasara aka ba su littafi aka ba yahudu ainihin at-taura aka ba wa nasara injila lokaci da yayi tafiya tayi tafiya sai suka canza littafin Allah wanda yake hannun su suka canza shi saboda wani abun duniya da za su samu suka watsar da koyarwar annabawan su bayan bayan su suka koma suna riki suna ruko da ra'ayiyuka waɗanda suka saba wa abinda annabawa suka zo da su da wasu kirkirarrun maganganu waɗanda annabawan su ba su san su ba suka koma suna rataya addinin su a wuyayen wasu mutane ba Allah ba suka riki malaman su da masu bautar cikin su arbaban min dunillahi iyayen giji ba Allah ba suka halatta musu abinda Allah ya haramta suka haramta musu abinda Allah ya halatta suka yadda suka yi musu da'a akan wannan to tun daga wannan lokaci zukatan su suka kekashe ba sa jin wa'azi dan ka shekara kana gaya musu irin alkawarin da Allah ya yi wa masu da'a masu biyayya ranar gobe kiyama na aljanna wannan baya sanya zuciyar su baya tausasa ta haka nan da zaka shekara kana gaya musu abinda Allah ya faɗa na narko da azaba ga duk waɗanda suka saba masa suka saba annabawansa wannan baya ainihin raunana zukatan su baya sa su yi laushi su saurari mai wa'azi Allah ya masu fita ne daga biyar Allah saboda zukatan su sun kekashe sai ayyukan su suka lalace Allah yake cewa fa bima nahbihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima 'an mawaadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bihi ولا تزال تطلع على قائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين الله مدوكين سكي سبودا إيرين يد سكي ولوري الكوران دا أكا دوكا أكون ولوري الكوران دا سكي ذا سوي وأنباون سداء سكي واتد وأن الكورا الله يتي لعناهم سي مكسيني مسا البركة مكا لأن جيسو مكا سن يزكا تنسو سكا زمك آسية e kasashiyar zuciya yuharrifuna alkalima an mawadhihi suna jirkita suna caccanza maganganun Allah daga bigiran su suka manta rabo da aka yi musu wa'azi da shi suka manta abinda Allah madaukakin sarki ya aiko da annabawansa suka gargade su da shi Allah ya ga wa annabin sa yace fala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum ba za ka wuce kana gano wasu maha'inta daga cikin su ba sai yan kadan ne daga cikin su waɗanda ba su fada cikin wannan tarko na ha'inci ba lati fa'fu anhum wasfa ka yafi ka kawar da kai kada abinda suke yi na wauta da rashin hankali ya dame ka. Allah madaukakin sarki yana san masu ihsani. Allah ce summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Zukatan su suka kikashi bayan sabawa annabawan su fahiya zukatan suka zama kal hijarati kam tamkar duwar wasu aw ashaddu qaswa ko ma sun fi duwar wasu kikashewa. To Allah yana gargadin wannan al'umma kada ta bi ta farki irin na al'ummomin da suka gabata Yahudu da Nasara, kada ta watsar da koyarwar annabin da Allah madaukakin sarki ya aiko mata. Idan ta yi haka zuciyarta za ta kikashe. Idan mutum yana son zuciyarsa ta yi laushi, to ya rike koyarwar Allah da manzansa. Koyarwar Allah da manzansa ita ce take lausasa zukata, ita take sanyaya su. Da zarar aka saki koyarwar Allah da manzansa, to shikenan a wannan lokaci zuciya fa za ta kikashe. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da ya zo cikin hadisin Huzaifa ibn al-Yawan, hadisin da Muslim ya ruwaito, annabi yana cewa tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi 'udan 'udan kal-hasiri fa ayyima qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatan sawda wa ayyima qalbin taba'ada 'anha نكتت فيه نكتة بيضاء حتى صار على قلبين قلب أبيض مثل الصفا وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما إيكي صلى الله عليه وسلم يجي هكذا أي تبجرو فتنتلون دنيا غزكاتا sala daya bayan daya. Wannan fitina ta zo ta wuce, wannan fitina ta zo ta wuce, wannan fitina, wannan jaraba, wannan bala'i, wannan bid'a, wannan shirka, abubuwa sai ta zuwa daya bayan daya. Annabi ya ce fa ayyuma qalbin ushribaha, dukkan zuciyar da ta konkwadi wannan fitinar, ta konkwadi wannan ma'asiyar, ta konkwadi wannan bid'ar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi dugu a jikin wannan zuciyar, dugo baki kirin zuciyar da ta nisanci kuma wannan abun, Allah ya nisantar da ita daga wannan bid'a din, daga wannan fitina din. Zuciyar za ta wayi gari farakal kamar falalan dutse, farakal kamar falalan dutse, babu komai. Yace har zukatan su zama zukata guda biyu, to zukatan bayi su koma kamar zukata biyu. Zuciya da take farakal kamar falalan dutse, da kuma zuciyar da take baƙaƙirin kalkuzi mujakhiyan kamar kofin da aka kifar da shi. La ya'rifu ma'rufan, baya gane alkhairi, baya gane shari'a, wala yunkiru munkara, baya inkarin abin da yake ba shari'a ba. Wato annabi ya sifanta zuciyar, bayan sifanta ta da baƙaƙirin sai ya sifanta ta kuma da kofin da aka kifar da shi. Kofin da ka ɗauka ka kifar da shi babu abin da zai zauna a cikinsa, kuma inda za ka ɗauki kofi ka kifa shi ka danna shi a cikin teku zai fito da wani abu, ba abin da zai iya maka. To duk zuciyar da take karɓar fitintunu da sababbin al'amura, dukkan wani ƙagaggen al'amari idan ya zo ta cafe shi, haka za ta wayi gari babu wani alkhairi da zai shiga zuciyar ya zauna. Domin zuciyar da ta cika da bid'a sunna ba za ta shiga ciki, kamar zuciyar da ta cika da sunna bid'a ba za ta samu matsuguni a ciki ba. To haka zukata suke komawa, zukata guda biyu, daga zuciyar da ta cika da alkhairi ta zama farakal sai zuciyar da ta cika da barna. Allah madaukakin sarki ya gyara zukatanmu, ya tabbatar da zukatanmu akan shiriya. Sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa i'lamu
إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
الله يجي اعلموا كسني أن الله يحيي الأرض بعد موتها. الله ينا لا يكسى بايا متوتا. قد بينا لكم الآيات حقيقة من يمك بيان آيوين ننكرر la'allakum ta'qiluna ko la'allaka hankalta anan Allah madaukakin sarki yana nuni zuwa ga taushin zukata bayan kekashe wasu da shiryar da waɗanda suke demuwa bayan bace wasu da yayi bakin ciki bayan tsanantansa kamar yanda Allah yake raya ƙasa matacciya wacce fari ya kashe ta Allah yake raya ta da mamakon ruwa idan ya sauka ta rayu ta fitar da tsirrai ta bada amfani to haka nan Allah yake shiryar da zukatan da suke ke kasassu ta hanyar fito da hujjoji bayyanannu na alqur'ani da dalilai waɗanda suke na fili waɗanda suke babu shakka a cikin su haka nan Allah yake shigar da haske a cikin zuciya bayan da ta kasance a kulle babu abin da yake kaiwa gare ta ubangiji shine wanda yake shirye ga wanda ya so bayan bata shine yake batar da wanda ya ga dama bayan ya shirya Allah madaukakin sarki shine fa'alul lima yurid shi yake aikata abin da ya ga dama shine gwani mai hikima adali cikin dukkan ayyukansa shine wanda yake mai tausayi mai tausasawa shine wanda yake babba mai kasaita wanda yake da daukaka babu wani abu sama da shi babu kuma wani abin da yake gagararsa Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akwai wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku yi zikiri har sai an kirawo ku da suna mahaukata naji wasu malamai suna cewa ku yi zikiri har sai an ce muku mahaukata wai da nassin hadisi wannan hadisi rubabban hadisi ne ba ingantacce bane malamai sun raunana shi hadisi ne munkar irin su Ibn Adi a cikin littafinsa Al-Kamil yayi magana akan sa wato ko an bace Allah har an ce muku mahaukata zikirin Allah nutsuwa yake sawa mutum ba hauka ba ala bi zikrillahi tatma'innul qulub maimakon ka nutsu kuma sai ka zama mahaukaci kuma Allah ya ce ku kirawo shi kuna masu kaskantar da kai wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawl ya za ai wanda aka ce yayi zikiri irin wannan kuma zai yi zikirin da har za a ce masa mahaukaci kaga bai bi dokar da ubangiji ya dora masa ba kenan sahabbai ba su yi irin wannan ba babu wani sahabin da aka taba ce an ce da shi mahaukaci da yana zikiri sayyidina abubakar yana zikiri ko baya yi yana yi sayyidina umar baya zikiri sayyidina usman baya zikiri ali baya zikiri abu huraira baya zikiri jabir baya duk waɗannan sahabbai ba sa zikiri amma akwai wani wanda aka taba cewa an kira shi mahaukaci ashe kaga kai in kai zikiri har aka ce maka mahaukaci to ba irin nasu kai ba kai zikirin mahaukata din ne hadisin ba ingantacce bane malaman hadisi sun rushe shi daman yawanci bid'o'i ko kuma dan bid'a wato guzurinsa shine wurin waɗannan hadisa da wuya ka ji ya ce maka Bukhari Muslim a'a sai dai je kwaso maka wasu hadisai da aka kawo su a cikin misali na tabargazar wasu ne sun yi tabargaza sun kawo su hadisai ana kawo misalan tabargazar su to shi anan ne zai samu guzurinsa shi yasa ba sa san maganar hadisi sahihi da ba sahihi ba wani cewa ai kawai ya za a yi manzo Allah ya ce abu kaza ka ce to ai ba a yadda ya faɗa din bane in ya faɗa abinda manzo Allah ya faɗa ya za ka ce masa da'if ai ana ja ne cewa bai faɗa ba ƙarya aka yi masa kuma daman ya nuna cewa za a yi masa ƙarya don haka abinda ya faɗa ne ya gaskata kuma wannan maganar da ake yi ba wai yanzu ne aka fara yin ta ba tun zamanin sahabbai suna da ƙaranan sahabbai su Abdullahi dan Abbas suka fara tantama akan wasu hadisa yana nan a cikin muqaddimar sai Muslim amma sai ka ji wani a gidan radio yana cewa ai babu hadisi ra'ifi ai duk kai ne ra'ifi ai babu ra'ifi kai sai dai kai ne ra'ifi tare da cewa yana nan me yasa aka yi sahihul bukhari menene sahihu yake nufi baya me yake nunawa akwai da'ifi shi yasa aka yi sahihul bukhari aka yi sahihul muslim in ka shiga cikin tirmizi kana karantawa shi da kansa zai ce wannan hadisi da'ifi ne to shi ma tirmizin dan izala ne ko ba wahabi ne ko albani ne shi ma saboda haka kaga abin da yake na ilimi karara ni in ban da ma a kasar nan ban taba ga irin wannan ba dan wani lokaci zaka ga yan bid'ar wasu kasashe suna dan wayewa za ga yana yin bid'a sa amma a loko baya fito da kansa haka karar haka sai ga yana dan nuna wayewa haka shi ma in ya kawo hadisi har za ga yana kokarin waye ya kawo ingancin sa amma mu sai ka ga mutum ya shiga radio duk duniya ana jinsa sai ka ji kamar daga sama aka jego muku shi duk wannan kasuwar ilimin da ake ci shi bai san da ita ba kasuwar ilimin nan da ta riga ta kowa da kowa gashi nan yana tsiyasa amma shi sai ka ji daga kamar daga sama aka jego muku shi yana abubuwan sa kuma hankali kwanci wannan yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ina neman karin bayani game da wannan aya saboda wasu masu aqidar sai qur'ani zalla suna kafa hujja da wannan to ai wannan hujja ce akan su kaga duk wannan yana nuna kifewa in ba kifaffe ba ayar da take hujja akan ka kuma ita ce za ta hujja da ita wa anzalna ilayka dhikra ilayka manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yana ga masa ya saukan masa da alqur'ani shine azzikir yace na saukan maka da qur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi kaga akwai abin da aka saukar akwai kuma wani aiki da aka dora annabi dan kai wa mutanen bayanin abin nan da aka saukar maka kaga akwai saukakken abu akwai kuma bayanin abin da aka saukar ko abu bi ne ko daya mun saukar maka da wa'azi dan kai wa mutane bayanin abin nan da aka saukar kaga abu bi ne الذكر وبيانه ذكري ده بيانن سا بيانن نن ناس شي ني سنن النبي صلى الله عليه وسلم النبي aka ce yayi bayani yana cewa kuma a wani zamani ne suka bayyana bayyanar su a matsayin qur'ani zalla wasu dade ba dadewa ta can kusan a yankin tsohuwar India wato India da Pakistan a yanzu a wannan yankin suka bayyana akwai a cikin karatu da muke yi na al-wasiyatul kubra a jahar Katsina a masallacin Maulidi bidin ranar 30 akwai ranar da nan shimfidaddiyar lecture ko ci shimfidaddan bayani akan al-qur'aniyuna da asalin su da yadda inda suka samo da manya-manyan shugabannin su so wani mutum da ake kira Abdullahi al-Jakralawi wanda shine ya fara assasa abun ya sanya masa ka'ida al-jakralawi al-jakralawiya da irin yadda suka yi ta sabani akan ya za a yi sallah kowa da yadda yayi bayanin yadda za a yi sallah da yadda za a yi zakka da yadda za a yi azumi da yadda za a yi haji duk na kawo a cikin wannan bayanai idan mutum ya nemi kasar din wala Allah zai samu cikakken bayani asalin wadannan alqur'aniyuna nan ma irin darasin mu nan wata rana aka biyo kan wata gaba wata munasaba ma iya maimaita irin wannan in Allah ya so wannan kuma yana cewa menene ma'anar wannan ayar wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wannan abinda take nufi ka bautawa ubangijinka har lokacin da mutuwa za ta zo maka ita ce yaqini din lokacin sakanka cewa wato kai ta bautar Allah babu ranar da aka dauke wa dan adam bautar Allah matukar yana lumfashi yana da rai to bautar Allah tana nan tattare da shi matukar Allah ya bar masa hankalin da zai fahimci halin da yake ciki cewa akwai wani lokaci da bawa zai yi ainihin usuli yayi fana'i ya wuce makami na ubudiyya ya wuce mataki na matsayin sa bawan Allah ya zama shi ma Allah mai zaman kansa wannan aqida ce ta maguzanci aqida ce da Yahudu da Nasara ma ba su faɗi ta ba Yahudu da Nasara ba su ce kowa zai iya kaiwa matakin Allah ba wasu suka zaba suka ba su wannan matsayin amma duk da haka Allah bai kyale su ba ce laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha to ina ga wanda zai ce kowa ma yana iya taka matsayin Allah ce wai inna ila rabbikal muntaha matuka canga ubangijinka wai za ku tuke ku zama daya a dauko irin wannan a fasara ana dora wa ayoyin Allah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi waya ce ya kai dan adam kai mai fafutuka ne zuwa ga ubangijinka za ku hadi wai fa mulaki za ku hadi haka taha muhammad na sudan yayi a zamanin ja'far numeri wannan da ya kirkiro dariƙar al-jumhuriya har yanzu yana da burbushin mabiyansa a Sudan. Yace shi Allah ne, saboda Allah yace innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, saboda ka shi ya hade da Allah. Gidansa in ka shiga daga kofar gida zaka dinga ganin qul huwallahu ahad, wai shikenan. Wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa, wai zaka shiga wajen sa kenan, kai tsit gurin Allah mai rahama zaka. A wannan lokacin gwamnati ta yanke masa hukuncin ridda, aka yi cincinin do aka zo za a harbe shi, mabiyansa suna ai Allah ne ba inda zai je, sai gashi an harbe shi kuma ya tafi har yau bai dawo ba. To daga ran nan wasu da yawa suka yi ridda, suka yi ridda, suka daina bin addinin nasu, ana ce da su yan jumhuriya, suka yi ridda daga addininsa. Saboda haka wannan aqida ce bara gurbi, muguwar aqida, ba aqida ce ta musulunci ba. To wasu suna kafa hujja da wannan ayar wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu, sai su ce yaqinin nan da ake nufi shine kai wusuli, kai fana'i ko kai fana'ul fana'i. Idan kai wusuli ka kai matuka kaga Allah, to kaga yaqini, to daga wannan lokacin ibada ta sare da kanka. Wai kai bauta wa Allah har lokacin da zaka samu wannan sakankan cewar kai fana'i. Wannan ridda ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana me yaqini yake nufi, kamar yadda yazo cikin Sahih Bukhari. Hadisin mutuwar Uthman ibn Maz'un. Lokacin da Uthman ibn Maz'un ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji suna kuka, yake cewa amma Uthman faqad atahu al-yaqin min rabbi. Amma Uthman yaqini ya zo musu daga ubangijinsa, ma'ana ya bar duniya ya rasu. Haka al-yaqin shine al-maut, wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ay hatta ya'tiyaka al-maut. Wannan ayar ma tana rushe wannan aqida, kai bauta wa Allah har lokacin da zaka mutu, ba lokacin da zaka samu kanka kai bautar Allah ta sare da gare ka. Wannan kuma yana cewa a bayyana masa hakikanin karatun suratul kafir ranar juma'a bayan la'asar, sunna ce ko bid'a ce? Hadisi ne yazo da yake cewa wanda yake karanta suratul kafir ranar juma'a fitinar dujal ba za ta riske shi ba, ma'ana dujal ba zai rasa a kansa ba. Amma bincike na kalaila cewa da malamai suka yi akan wannan hadisi ya bayyana cewa hadisin shadh ne, hadisi ne mai rauni. Saboda haka wannan maganar sai a aje ta. An bayyana ko hadisin ya raunana? Ahlus sunna ba sa aiki da raunan hadisi. Fa fis sahih ghunyatun 'ani dha'if. Sahihin da muke da shi ya ishe mu. Mun gama aiki da Sahih Bukhari da Muslim ne da sauran hadisan da suka inganta har muke neman dha'ifi. Domin akwai wanda zai farat ya ce to ai ya halatta ai aiki da dha'ifi din. To me ya kai ka zuwa ga mai rauni, bayan ga mai inganci yana nan tili baka gama aiki da shi ba, ka gama da mai inganci tukunna, in ka gama sai a zo a tattauna, to zaka shiga kuma mai raunin yanzu ko ba zaka shiga ba? Amma ka bar sahihi kuma kana neman mai rauni. Azkar na safiya da na yamma sun fi goma. Yace to malam na yi gaba daya ko in nayi haka nayi bid'a, ko kuma kullun sai dai in yi daya? Abinda malamai suke cewa sunna a wannan babi, dukkan abinda yazo kala kala daban-daban nau'i nau'i daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to sunna shine yau kai wannan, gobe kai wannan, ba ka dunkule su lokaci ɗaya duk kai su ba. Annabi yayi wannan a wannan lokaci, a wani lokaci kuma yayi wani, saboda haka ya kamata kai ma ka rarraba su. Kamar tahiyya, misali tahiyya ta zo nau'i nau'i, kamar du'aul istiftah, du'a'un bude sallah, addu'ar bude sallah tana da nau'i nau'i wajen 12 ko fiye. To ba so ake ka hada su lokaci ɗaya duk kai su ba, a'a yau kai wannan, goban ka gara ba kai wannan, shine sunna, ko shi yafi kamala wajen bin sunna. Dan ka rike ɗaya kana yi babu komai, dan ka tsaya akan ɗaya babu komai, amma in kana son kamala cika wajen sunna din to sai ka nawa in kana da wannan iko, amma ka dunkule su gaba ɗaya kai wannan ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma wannan manzuma ta Abdurrahman al-Akhdari yake tambaya, in tana nan a buga ta mana a fito da ita su dalibai su samu. Allah ya ba mu ikon yin haka. Amin. wanda yace mahaifiyarsa kan bashi kudi wani lokaci dan sai ta ce masa yaje yayi sadaka shi kuma yana da bukata to ya halatta ya rike kudin to babu shakka a lokacin da za ta dauka ta ce kun waje kaka kai sadaka ba kai take nufi ba in kai take nufi sai ta ce ungo wannan za ta je ka kai sadaka ba don haka ita akwai waɗanda ta yi niyya ba kai ba kai tana yi maka abinci a gida ka ci akwai wanda ba mai mishi abinci ka kai masa ya samu abin da zai ci in ka cinye Allah zai ba ta lada kai kuma ijtihadin ka kai Allah ya yafe maka amma ka dinga bayarwa ka daina cinyewa yace mutum ne ya karba hayar gidana ya ki biyan kudin haya kuma ya ki tashi daga gidan mallan ya halatta in tayi rufin kwanan ga kuma damana ta zo ba haka ya kamata kai ba kada ka daya rufin gidanka in ka daya rufin gidanka kai ma ka cutu sannan kuma kakka manta ba shi kadai ne a gidan ba akwai mata akwai yara kanana wala Allah waɗanda su ba su da haƙƙi in ka daya rufin gidanka ruwa ya zo musu duka su me yayin laifin su laifin na ubansu ne wala taziru waziratun wizra ukhra akwai kotu ta musamman da aka yi dan raba irin wannan garaddami can ya kamata ka kai kukanka ana ba da notice na wasu watanni ga duk wanda ya kasa biyan haya ko dai ya biya ko kuma ya tashi idan bai tashi ba ita wannan kotun ita take daukan matakin da ya kamata ta dauka don haka kakkadaye abin nan kwana gidanka sai kuma wannan da take cewa kusan shekara guda kenan tana zubar da jini bayan ta haihu da kwana 40 wannan jinin ba shi da lokacin zuba kowane lokaci yana iya zuwa bayan kwana 40 da haihuwa jinin biki ya tsaya sai kuma jinin yayi ta zuwa wani lokaci baya wuce kwana 3 ko 2 sai ya dawo kuma in ya dawo zai yi kamar kwana 4 ko 5 saboda haka ban san yadda jinin al'ada ta yake ba amma bayan da na cika wata 2 da haihuwa sai na ci gaba da yin sallah jinin biki aqsa abinda ya tabbata a hadisi shine kwana 40 duk da malaman fiqh suka kai shi wata 2 din kamar yadda ta fada idan har waɗannan lokuta suka wuce kuma jini ya ci gaba da zuwa to tabbas wannan jinin ba na biki bane jini ne na rashin lafiya sai a ga likita domin ya bada shawarwari ya bada magani wannan jinin ba zai hana yin ibada ba ba zai hana sallah ba ba zai hana azumi ba idan lokacin al'adar ta yayi idan tana iya gane jinin al'adar ta tana iya gane jini na al'adar ta ta hanyar sanin launin sa ko ainihin warin sa to sai ta yi amfani da wannan sanayya din ta tantance al'adar ta daga wannan jini na rashin lafiya idan ba ta iya gane al'adar ta amma ta rike kwanakin al'adar ta to sai ta yi waɗannan kwanaki ta bar sallah a cikin kwanakin al'adar ta idan suka wuce koda jinin ya ci gaba da zuba za ta ci gaba da yin sallah illa iyaka kowace sallah ta yi mata alwalatta ba za ta hada salloli 2 da alwala ɗaya ba wannan shine hukuncin da malamai suka faɗa Allah ya sa ta fahimta اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم لموتانا وموت المسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.